الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبابئهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من عشرين قوات رمضان بجلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبود إيرد إليه دود أربعين دبقوي وان ديري دا tara ga watan hudu shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma tara ga watan hudu ne ko watan uku ne ko shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a cikin wannan wata na ramadana watan rahma wanda alamu sun fara nuna cewa mun fara bankwana da wannan watan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka sa muna daga cikin bayinsa wanda za su dace da samun rahmar da Allah ke rabawa cikin wannan wata ɗin. A wanda ya gina wannan masallaci da shingo sanata a matsayin waƙafi zuwa ga iyayensa, muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi aikin da aka yi, Allah ya kai sakamako da lada zuwa gare su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙansu ya musu rahama, wanda duk suke da iyaye a cikin ma'ana wa'inda suka rasu, Allah ya ji ƙansu ya musu rahama, wanda suke da iyaye suna da rai ba su rasu ba, to muna roƙon Allah ya musu arziƙin wajen rabuwa da iyayensu lafiya. Wannan shi ne majalisi na 18 a duba shafi na 40 daidai. Adiya mun fara karanto hadisi cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari, wanda aka zo cewa wakila ya rasulullah inna fuladatin tusalli khamsata, wanta tana yin salloli biyar, tasumu shahra tana azumi, wa tasaddaqu bi aswari, sannan takan yi sadaka da cikwi, walakinnaha la tu'zi ahada, sai dai ba ta cutar da kowa. Kaga ba a ruwaito cewa ba tana tashi ta yi sallar nafila da daddare, tana kaza da daddare saɓanin waccan matar ta farko. Ta saddaka bi aswari, takan yi sadaka da cikwi, shi ne jam'u saurin wahil ƙita'atu min al-aqdi, shi ne wani yanki na cikwi, aw min al-jubun al-mujaffaf, cikwi ɗin akwai wanda ake busar da shi ko kuma nau'insa. فهي تتصدق بصدقة معلومة, tana yin sadaka da wani abun sadaka wanda yake sananne ne. Walamma alimtu barat qalilatan, lokacin da ya bayyana gare ka cewa abun ma da take yin sadaka da shi kadan ne. Wa tasaddaqu bi aswari, har aka ce maka takan yi sadaka da cikwi, wal allat tankira ha huna, malan yace ba mamaki da aka kawo shi aka ce bi aswari ya zamanto na kira. Ya dillu ala taqlili, yana nuni akan taqlili, karancin abu. An nakiratu, a wajen malaman nahawu shi ne abin da yake ghairu mu'arraf, wanda ba a san shi ba, kamar yadda Ibn Malik ya faɗa a cikin alfiya cewa nakiratun qabilu al mu'assira tawaqi'un mawqi'a ma qad dhukira, nakira shi ne sunan da yake karban al, sai an ɗin yi masa tasiri. Za ka yanka ce rajulun na kira ne, ba a san shi ba a wajen malaman na hauke nan, da ka sa mai alif da lam ya zama ma'arifa, to yanzu mutumin ya zama sananne. Shi yasa hadisin Jibril cewa itsala alaina rajulun, za ka rajulun ɗin na kira ne wani mutum wanda ba mu san shi ba, amma a wajen malaman balaga su kuma akwai dalilin da yake sa ake yin tankirin abu a kawo shi na kira. Shi yasa na ce muku akwai alaƙa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara a farko ya faɗa cewa ko a cikin suratul ma'ida ya ce ya ayyuhar rasulu, sai aka kawo ar-rasulu da alif da lam, wanda yake manzon sananne ne, kamar yadda ya sake faɗa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri da kuma ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik da alif da lam annabin sananne ne an san shi amma suratul tauba a ƙarshe Allah sai yace laqad ja'akum rasulun sai aka kawo manzon na kira to ga dalibin da yake da karatu kasa-kasa abin zai samu iskali a abin da ya fara karantawa na qawaid na larabci kiya ya za a can ya zama ma'arifa nan ya zama na kira to na kira da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ana nufin annabin da ba a sani ba ne a tankiri a nan wajen na kira ne da ta'zif da ma'anin laqad ja'akum rasulun wani manzo wani dan sako ya zo muku daga wajen Allah mai wata daraja ta musamman wanda ba a taba ganin irinsa ba ko a cikin annabawan Allah wannan shine to akan yi na tankiri litta'zim akan yi litta'kiri ko litta'qlil dan a nuna cewa abun dan kadan ne to shine sai malam yace ha huna yadullu ala at-taqlil la ala dhibbihi ana nuna maka sadaqar da sai aka ce bi aswar dan ka fahimci abinda kake bayarwa na sadaqa ma ba yawa yake da shi ba watasaddaqu bi aswari yayin da take yin sadaka da wannan aswar din shine cikui amma wala tu'zi ahadan ba ta cutar da kowa la tu'zi ahadan bilisaniha ba ta cutar da kowa da harshenta kana sai manzon Allah yace hiya fil janna wannan yan aljanna ce to ku kalli bambanci tsakanin wannan da wancan yasa ina rantsa muku da Allah da yawa kun ga hannunmu da bakunanmu wallahi sun kai wasu wuta mutum zai gama azumi ya sallah ya bi dare ya kaza ya kaza ai ba banza kaga manzon Allah ya hada maganan harshe da imani da Allah da lahira wacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasu inda kai imani akwai Allah sanan kai imani akwai rana ta karshe za ta zo to magana in zaka sake ta ka fada alheri ko ka jabatin su kai shiru idan ka kalli muna da lisanul hal da lisanul maqal shine in fada abu da baki na yanzu ga malam in nace da Allah ya gata malami komai littafin nan in yace ba zan miƙo ba da me ya fada da baki to hal kuma in ce malam da Allah ya miƙo min littafin nan yana jina sai banza da ni ya kama biji ba bai fada min cewa ba zai miƙo ba amma halin yana nuna amsa shine ba za a miƙo ba haka ne to lisanul maqal din mafi yawancin musulmi ba mu fada da baki ba cewa ba za a in an mutu Allah ba zai tayar da mutane musu hisabi ba amma hal din mu yana nuna kaman aikin haka ne saboda wanda ya yadda cewa ta gaskiyar da annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya ce fala yu'zi jarahu ya ce maka in dai kai imani da Allah ka yadda akwai ranar da shi za ta zo in kana da makoci kakka cutar da shi ya ce maka in kai imani da Allah da ranar lahira in za ka faɗi magana ka faɗi alheri in ba alheri ba ne ka ja bakinka kai shiru lokacin da manzon Allah ke faɗa mana wannan yayin da ba mu ce ƙarya ba ne da baki amma aikin yana nuna cewa kamar mun ce ƙarya ne ba wani mutuwa da za a yi a tashi al sakamako a kan wannan ku kalli halayenmu a social media ku kalli ɗabi'unmu maganganun da muke zuwa mu yi da abin da muke rubutawa kai ka rantse da Allah cewa kamar Allah ba zai hisabi ba dan wallahi akwai abin da muke yi wallahi in muna jin cewa da gaske in an mutu in an tashi Allah zai yi wani abu wallahi mutum ba zai ba ganin cewa kai kamar maganan faɗa cewa fa Allah zai yi wani abu kamar fata duniya ne ba abin da zai faru shine abin da ake yanzu to shi yasa a husnul khul kun ga abinda annabi ya kokarin ya nuna a nan waccan tana yin sallah da daddare tana yin kaza wannan fa ba ta kai cutar da mutane ta hanyar ta dauki makami ba ko ta je ta kashe wani ko kaza ko kaza. Maganganu take fada mutane na cutuwa da maganganun, amma annabi ya ce yar wuta ce, wuta. Wannan kuma iya abin da ta iya tsarewa. Ai, anan a tafsiri mun karanto hadisin Anas ɗan Malik da ya ce an hana mu yin tambayoyi, amma muna jiran Allah ya kawo balarabin kawai, ya ma annaba tambayoyi. Kaga da ya masa tambayoyi, ya tambaye shi akan shika-shikan musulunci guda biyar, sannan sai ce wa annabi wallazi ba'athaka bil haqqi la azidu alaihinna wala anqusu la azidu alaihinna shay'an wala anqusu minhunna shay'an, bazan ƙara wani abu ba akan abin da ka faɗa mu na wajiban nan, sannan bazan rage ba. Sai manzon Allah yake cewa la yadkhulan bil jannata la in sadaqa wallahi la yadkhulan bil janna, in dai abin da ya faɗa ce a iyanan zai tsaya ba zai ƙara ba ba zai rage ba, wallahi ya shiga aljanna. Ya sa muka ce Ramadan ya zo, wanda za su zo su yi sallar tarawih su zo su yi bayan sallar isha'i, wanda suke da ƙarfi su fita su je su yi sallar tahajjud su je su yi duk wata sallah da ka sani a musulunci, ba sallar biyar ba, ba sallar da take wajibi. Kuma ustazai da malamai su bi tsoron Allah a cikin watan Ramadan din nan, musamman goman ƙarshen nan, irin nan in za a yi sallah ta tahajjud to a sa lasifika iya ta cikin masallacin nan, wanda ya ga dama zai zo to ko izu ɗaya-ɗaya suke yi a duk raka'a, in ma cewa suka yi a kwana uku za su sauke Qur'ani, kai kaga za ka iya zuwa ka zo, ko ba shi kenan ba? Yawa, kai kaga za ka iya zuwa ka zo. Amma kaga in ba za ka iya ba wacce ba tsananta mutane ake ba bayan sallar isha'i, ka zo ka bi kayan ka tafi. Sannan duk wani wanda zai zo ya ware lasifika a unguwa da sunan ya zo tahajjud, sun zo tahajjud na rantsi da Allah maimakon a yi sallah Allah ya biya, in an je lahira an ba su abu cikin sai rage jirgin. Kuna ganewa? Saboda me? Wannan abin na kula da haƙƙin maƙotaka. Yanzu sallan nan a zo a yi ta da daddare ta tahajjud wajibi ce? Wajibi ba ce. To yanzu a irin wannan unguwar da ake rayuwa, har waɗanda ba musulmi ba ana da alaƙa da su kuma suna da haƙƙi. Dare ya yi, idan dare ya yi su ba su fito sun yi sallah ba, kuma ka san ba sallan nan lafi ba. Kuma ka je ka ware lasifika ka hana kowa bacci a unguwa tsakani da Allah. To yanzu nan gurin akwai magidanta, ba mamaki bayan sallar asuban nan watakila ɗan tashin da aka yi aka yi sauri aka yi kaza, mutum zai ɗan koma ya kwanta ƙarfe takwas sare ya tashi ya fita bije-bije. To kai baka zo ka yi sallah ba, sai kawai wasu suka zo da sunan tahajjud sai suka ware lasifika da daddare sai suka hana ka bacci. Gari ya waye, in sallan nan mustahabbi ce, in kana da iyali in gari ya waye ka je ka nemo musu abin da za su yi shi wajibi ne. To saboda kunna lasifika da wasu kai anguwa suka hana ku yin bacci, gari ya waye wajibin da Allah ya dora ma kana ka je ka nemo musu abinci ka ciyar da su ka kasa fita, saboda wasu sun hana ka bacci jiya. Da Allah an dauki alhakin wannan magidancin ko ba dauki alhakin sa ba? To shi yasa har waɗanda suke yin tahajjud din nan a unguwanni su zo su buɗe lasifika su hana kowa bacci, wallahi sun yi hankali. In ba haka ba za ku zo da sunan kuna neman lada a gurin Allah, wala abinda za ku ɗauka na alhaki in an je lahira ba zai biya haƙƙin bayan Allah da kuka ɗauki alhakinsa ba. To da haka sai an kiyaye. Kaga fa bayyanar rasulu fi manzon Allah ya yi mana bayanin anna wara'al ibadati, bayan ibadodi wa wara'al a'mal adh-dhahirati, da kuma bayan aiki na bayyane akwai dawafi'a, akwai abin da suke tunkudawa. Wa hadhihi adh-dawafi'u hiya al-mu'tabaratu, wa innan ababin da suke tunkuda su ake lura da su inda Allah rabbil alamin, a wajen Allah. Wa anna samarata allati yatahassalu 'alayha al-mar'u, amfani wanda dan adam yake samu min wara'il ibada, bayan yayin ibada, huwa ma yanbaghi an yahrisa alaihi, shine abin da ya kamata ya fadayi akan sa min fi'il ibadati na aikin ibada din min ajli an yutihi Allahu rabbul alamin at-taqwa bis-siyam saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka samu taqwa saboda azumin da kai wa idza kana muttaqiyan rabbahu tabaraka wa ta'ala in mutum yana jin tsoron Allah muqbilan ala sha'nihi ya fuskanta zuwa ga sha'aninsa akhirin bi zimami nafsihi yakan yi riko da lanzamar ransa li ya hamilaha alal jadda dan ya dora ta akan hanya ta kware sannan wali ya aturaha sannan ya kuma ainihin wato zaburar da lan tashi al hatta kan bin gaskiya atarin zaburarwa fa innahu alal khairi lalle yana kan alkhairi bi idnillahi ta'ala wa innahu la yu'ammilu alkhaira yana fatan alheri kama akhbar rasul kuma yadda annabi ya ba da labari ولانه تصوم شهرها وانت تنا ازم متى وتقوم ما تيسر تكن تاشي في صلاه الددري يعني تاتي بتلك الرواتب صلوا للدري وان ده اكا صار اي التي رتبها الرسول تصلي الفرض ذاتي سلم فرض لا وتصوم الفرض سنن ذاتي ازم فرض لا وتصدق باسوار على حسب ما يتسع له الحال والجهد za ta yi sadaka da cikin gurgudan abin da yayi sauwaka gare ta gurgudan abin da ta iya samu gurgudan wahalata walakin naha la tu'di ahadath sai dai mata tutar da kowa asmaratul ibadatu fiha bihi samara to sai ibada sai ta bada amfani a cikin wannan amfanin fadalla ala anna al ibadatu ala raja'il qabuli sai nuna cewa wannan ibadar da ce ana fatan karba bal fi hadha alhadith dalla ar-rasul ala al-qabul annabi ya nuna cewa ana karba saboda me ta kame bata cutar da kwa waccan kuma ga ibadan na ya zarta ta wannan amma lokacin da ya zamanto an cutar da mutane amma annabi ya hukunci yace tana wuta mu fahimci wani abu babban abin da fa ake so daga ciki kowane musulmi ya zama yana da shi ne usulul khud kikkiawan dabi'a ba a banza ko ga Allah ya kalli annabi ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim kai kana kan wasu irin dabi'u manya shi yasa yanzu ko malamai ne guda biyu dai yana da karatu matsakaici dai ya tare ilimi ya zama mutabashiri mutafannini a kowane fanni to wannan dai da ya tare ilimi a kowane bangare ya zama mutafannini amma sai aka samu jarrabawa ba shi da usulul khul ɗayan da ya karatu mutawassibi shi yake da usulul khul ko kun san wannan mai usulul khul din amfanin da zai wa musulunci da al'umma wancan mai tarin tirin karatun a lokacin da ya sarrafa kyawawan ɗabi'u da zai iya musulunci su ba bal ma hasabi maimakon wataƙila ya amfanar da addini wataƙila koran mutane zai ga addini saboda me saboda ɗabi'u ba su da kyau shi yasa hadisin Abdullahi dan Umar da ya kawo cikin al-Imam Ibn Majah cewa Abdullahi dan Umar annahu qala ya ce kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina tare da manzon Allah wa ja'ahu rajulun min al-ansari fa sallama ala an-nabi wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo manzon Allah sallama qala sai ce manzon Allah ayyul mu'minina afdalu cikin masu imani gaba ɗaya waye yafi kowa kana sai manzon Allah yace ahsanuhum khulqa wanda duk yafi kowa ɗabi'u masu kyau wala cikin al'ummar musulmi yafi kowa da kyawawan ɗabi'u kana iya kai matsayi a gurin Allah wanda azumin nafila da sallah ta nafila da ibadu na nafila waɗanda ba za su kai ka wannan matsayin ba a gurin Allah sannan yace masa wa ayyul mu'minina aqiyasu a cikin masu imani to kuma waye fa kowa hankali sai manzo Allah yake masa aksaruhum lil maut zikra wanda yake kowa zaunawa ya tuna mutuwa sannan wanda yake tattalin abinda zai biyo bayan mutuwa din sai manzo Allah yake ulaiikal aqyas wa'annan sune suka fi kowa kaifin hankali a cikin mu walaysa zalika li ahadin siwahu amma ba da irin wannan labarin ba wanda zai iya ba da shi لانه غيب لا يعلمه الله دم wannan gaibi ne ba wanda ya san shi to muna da gaibi guda biyu akwai gaibi muqayyad akwai mutlaq gaibi muqayyad da kaga ana ta rigima annabi ya san gaibu ko bai sani ba bana wannan rigima ba eh to a bambanta tsakanin gaibi muqayyad da mutlaq ai ayoyin da alqur'ani suka nuna cewa annabi ya san gaibu ana maganan gaibi muqayyad abinda Allah subhanahu wataala ya so ya sanar da annabi na gaibi ya sanar da shi yasa dai koro masa labarin annabi Nuhu a suratu Hud da ya gama sai ya ce masa tilka min anba'il gaibi nuhiha ilayka wannan labari ne muka dauko daga taskar gaibi muka yi maka wahayi sai ya ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada kai da mutanenka ba ku san wannan labarin ba kafin mu dauko daga taskar gaibi muka wahayi sai ya ce masa fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri kyakkyawan ƙarshe yana tambaya yana tabbata ne zuwa ga masu tsoron Allah yana ganin in an dora abin a ma'auni na ilimi san da wani zai ce annabi ya san gaibu wani ce bai sani ba to a tambaye ka wani gaibi kake ne idan kana nufin gaibi muqayyad ne abinda Allah ya so annabi ya sani ya sanar da shi kuma ya bayyana wa duniya bai boye ba to kaga alal ra'su wal albu amma in kana nufin gaibi mutlaq ne wannan kuma banda Allah ba wanda ya sani قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله كيف daga ciki sai zaman to wa yashurun ayyana yub'asu matsalar gaibi ta yau shi za a yi tashin kiyama tana cikin matsalar da babu wani annabi na Allah da Allah ya sanar da shi wannan kuma daga ciki ka sa hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da aka yawaita tamban yushin Allah cewa wannan matsalar saqulat fis samawat wal ard matsala ce da tayawa sama da ƙasa nauyi ba wanda ya sanya shi za ta zo to wala yujuzu an yantika bihi ahadun min ibadillahi wani daga cikin bayan Allah bai kamata ya furta wannan ba ba'da rasulullahi bayan annabi qala hiya min ahlil janna sai annabi yace tana cikin alƙin aljanna wa amma al'ula fa innaha tasumun nahara ta farko tana azumin rana o nafila kenan haka za ta kuma laila tana miƙa fi sallah da daddare haka za ta fa'alu tana yin kaza wa tasaddaqu tana yin sadaqa walakin naha tu ubi jirana habu lisaniha ina tana cutar da mutane ko kalli abinda muke yau in ka dauki inda muke rayuwa daga cikin gidaje kafin a zo makotaka a waje kusan duk unguwannin inda ma musulmin ke rayuwa wataƙila 20 ne za ka samu a haƙƙin maƙotaka an kiyaye ana zaune lafiya amma 80 sai ka samu ba a zaune lafiya kowa rikici yake da wani kowa ƙoƙarin yake siya ga bayan ɗan uwansa ba ka ce rayuwa ba eh in ka ɗauki in gidan haya ne waɗanda ke zaune a ciki tun daga rayuwar cikin gidan kowa ƙoƙari yake zai ƙulla ma wani sharri ko haka faki ba يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص ان aka waye gari ɗayan ku yana azumi kada yin maganganun da suke da alaka da ijma'i wala yaskab kada ya zama dan hayaniya mallam ya da kaula zuri wal amala bihi wal jahala alladhi huwa didd al hilm kishiyar hakuri mimma yata'atta cikin abin da yake shiriwa minan nazaki annazaki shine abin da ya shafi ko rudewa ko saurin fushi wasafahi da wauta sannan wataishi da gaggawa wajen tasarrufi inda akwai abubuwan da ake buƙatar dan adam ya dinga bin su a hankali mallan ya da azalika duk mutumin da bai bar wannan ba mallan ya turku falisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu Allah bai buƙatun ya daina ci ko ya daina sha وكأنه صلى الله عليه وسلم فكاتي النبي ينا إشارة إلى أمر الخطير زوا جوان على أمر من حتري ويدل عليه ينا نوني قريشي بخبيئته دا أبن ليكي وينا متو دو منك من يدن مكفاء زوتيا إتتي القالي تغنغجي جالي بي إنك دا أبن نقوري ينا بينا جمتن أزاهري to zuciyarci take wakiltun abu na kwarai ya bayyana in kuma kaga ababe na banza suna bayyana a abin da ya bayyana ga mutum, to zuciyar ce take dauke da wannan sakon, shi yasa waɗannan abubuwan na bayyana banza suke ainihin wato bayyana. Shi yace falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu li'anna Allah rabbal alamin, domin Allah lam yurid an yamassahu, bai yi nufin ya buƙatar da shi ɗan adam ba kaɗai, bi atashin, kawai ana buƙatar ka ji yunwa, ka ji ƙishirwa, wala ju'an, ko yunwa, massan mujarradan ya zamanto na kai shi abin da ake buƙatar ka da shi, wa inna ma massan musmiran, a'a kawai buƙata ce da ake so ta haifar da wani amfani, fa idza lam yusmir, in wannan buƙatar ba ta haifar da amfanin da ake so ba, wa lam yubni shay'an, to bai amfanar da wa ba, bai amfanar da kowa, wa ka'annahu lam yakun aslan, ce kasance kaman a asali, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, yanzu duk wanda baban shi ya dauke shi ya kai shi makaranta yake biya mai kuɗi, dala yana buƙatar kai ta zuwa makaranta ne kana dawowa, ko yana buƙatar in ka je makaranta ka yi karatu ne, dalilin da yasa kai ka makaranta, to in ya zamanto gashi yana kashe maka kuɗi, kuma alhamdulillah kullum gari zai ware, za ka sa uniform ka ɗauki littattafai ka je ka zauna aji ai karatu tun daga farko har ƙarshe a dawo, amma fa ko da aka gama in primary ne gashi kana zuwa, kuma an je an duba attendance kana zuwa, amma ko da aka gama karatu sai aka duba ko ABCD baka iya ba, dan Allah mai amfani zuwa makaranta, kaga wani shi da amfani eh, to asalan ba wai buƙatar Allah ba kawai a daina ci a daina sha, in an daina ci an daina shan akwai tarbiyyar da ake so a haifarwa da mutane, shine ce musu amfani, daina cin da daina shan yana da alaƙa da ana so a koya musu, ya zama Ramadana ya zamanto wata makaranta ce babba wadda za ta haifarwa da mutane mai tsoron Allah, li'anna al-hajata allati yuriduha Allahu rabbul alamin, domin buƙatar da Allah yake da ita, min wara'i wad'i ta'ami, a bayan barin cin abinci, wa sharabi, da sha, wa tarkihi ma da barin su gaba daya ko bankwana, kalma wad'i huwa alladhi lam yatakhalla anhu as-sa'imu bisa'ami, shine abin da shi mai azumi bai bari ba tare da rayawarsa, Allahu yuridu minhu an yada'a qawla az-zur, Allah yana so ka daina kirkiren ƙarya na zu, nace ku je ku duba ku gani, mafi ƙaranci Ramadana ya zo kana musulmi, in ka saba zage-zage a kaman sashen ko ka kafa kyamara ka zagi wani, to ka ce a wata goma sha ɗaya kin da ka yi, to na sha biyun nan ka haƙura, in Allah ya yarda a kan hanya ko a social media ko a ina ba za ka zagi kowa ba, kaga daga nan ka ɗora ma kanka asasin yadda za ka yi wa kanka tarbiyya ka rage zage-zagen, ka gani, wa an yada al'amala bihi, ya daina yin aiki da shi, wa an yada al-jahala, ya daina halaye wanda suke na wauta, yuridullahu rabbal alamin minhu Allah ya rufusu, Allah ya rufusa, Allah yana nufin kada ya maganganun da suke da alaka da batsa, wa Allah ya saka ba kada ya zama dan hayaniya, wa an yakuna min dabita, ya kasance yana da tsari, wa bi qanunin shar'i multaziman, a koi dokoki na shari'a wanda ya lazimta, fa idza lam yakun zalika, in wannan bai samu ba, to falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, to asali ba buƙatar Allah kawai yake ka daina ci ka daina sha ba, bai da manufa na dalilin da yasa ka daina ci ka daina sha, inna ma amarahu bi an yada'a ta'amahu wa sharaba li tahsil hadhihi al-ubu, Allah ya ce ka daina ci ka daina sha ne saboda waɗannan abubuwan su yi ne su tabbata, to shine dalili, shi yasa Allah ya ce la'allakum tattaquna, dan ku tsoron Allah ne yasa aka ce wannan azumin, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wani lafiya ya sa mu gama da duniya lafiya, amma lalle ko shakka babu, wallahi muna da ƙalubale mu al'ummar musulmi wajen abinda ake bin mu bashi na kyawawan ɗabi'u, na faɗa muku na ce waɗannan kyawawan ɗabi'u da mun wakilci annabi sallallahu alaihi wa sallama a kan su, wallahi da waɗannan wanda ake rayuwa da su wanda ba musulmi ba, in aka ce sai sun biya kuɗi su shiga addinin musulunci za su shiga, in da Allah asali yaudara da ƙarya da cin amana da ha'inci dabi'a ce ta musulmi to fada mu muna yi ko ba mai ka zo ka yi hurda da wanda ba musulmi ba ka zo ka cuce shi to me zaka tallata mai in guri ne ake haduwa a je a sha kayan maye sai ka san annabi ya hana kun zo kun haɗu da kai da su an haɗa an sha sun sha ka sha sun sha to me kuma zaka faɗa musu yan matan nan nasu haka mutanen mu suke bi ana dannewa haka ne ko ba haka ba to me zaka faɗa musu amma kana mu'amala da su kana wacce ba musulma ba kana musulmi kana da kowace irin dama ko da ita take nema da kanka ka ce mata a'a ba ka yi ni dan addinin ka ya hana kaga me kake tallata mata addini kake tallata mata Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniyar nan lafiya kowa da bukatar sa ta alheri anan Allah ya biya masa Allah madaukakin sarki abinda muke jin tsoro na sharri ko yana kusa da mu Allah ka nesanta mu daga abin ka tsare mu da shi na alheri ko yana nesa Allah ka kawo mana shi kusa ka hada mu da shi wannan goman karshe da tarabi Allah ka sa muna cikin wanda za mu fitar da lailatul qadari sannan Allah ka sa muna cikin wanda za a yanta Allah ka sa muna cikin wanda za a karba aikin su wannan kasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya matsalolin tsaro da ake samu nan da can Allah ka yi mana maganin su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan fitinar Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen ta ba ita za ta ga ƙarshen ruwa shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka sa tausayi da rahama da imani da jin zukatan su akan mu Allah kada ka sa su zama azaba akan mu don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka shirya mana iyalan mu gaba ɗaya fiye da yadda muke kokari gurin yi musu tarbiyya Allah ya gafarta mana laifuffukan mu fiye da yadda muke tuba Allah ka ba mu aljanna fiye da yadda za mu yi aiki a gidan duniya don tsarkin sunayensa اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقول لك أجعل